sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Litinin 20 ga watan Nuwamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
Cibiyar Carter da ke Amurka ta sanar da rasuwar uwar gidan tsohon shugaban Amurka Rosalynn Carter a gidanta da ke Plains a Georgia a jiya Lahadi, tana da shekaru 96 a duniya. Kafar yada labaran Iran ta ruwaito a jiya Lahadi cewa babban jagoran musuluncin ƙasar Iran shugaban Ayatollah Ali Khamenei ya roƙi ƙasashen musulmi da ke da wata alaƙar siyasa da Isra'ila da su yanke wannan alaƙar ko da na ɗan lokaci ne. A jiya Lahadi aka bayyana rasuwar shugaban wata fitacciyar kafar yada labarai a Gaza da wasu 'yan jaridu biyu a ƙarshen makon nan.
To kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin har ila yau za ku ji yadda kotun ɗaukaka ƙara a Abuja ta soke zaben gwamnan jiha Filato Caleb Mafutuwan na jam'iyyar PDP, inda ta ayyana Nintawe Yarwadda na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben jiha ta Filato.
Ba abin da za mu ce sai dai mu ce mun gode saboda mun bi hakkoki mun karɓo abin da yake na jihar Filato.
To tuni dai gwamnatin ta jihar Filato ta umarci lauyoyinta su garzaya kotun ƙoli. A Najeriya har ila yau ci gaba da kasancewar iyakokin ƙasar da jamhuriyar Nijar a rufe saboda takunkumin ƙungiyar ECOWAS kan iya ci gaba da yin mummunan illa ga tattalin arzikin Najeriya musamman arewa maso yammacin ƙasar a cewar masu sharhi. Muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim zai gabatar a wannan makon. Shirin zai ci gaba ne da duba batun zargin mutuwar wani matashi a hannun jami'an tsaro a jihar Bauchin Najeriya. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Tuma barkamu da safiya ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Cibiyar Carter da ke Amurka ta sanar da rasuwar uwar gidan tsohon shugaban Amurka Rosalynn Carter a gidanta da ke Plains a Georgia a jiya Lahadi, tana da shekaru 96 a duniya. Tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter mai shekaru 99 a duniya ya auri Rosalynn Carter ne a shekara wato shekaru 77 da suka shige. Rosalynn Carter ta mutu ta bar 'ya'yanta Jack da Sif da Jeff da Amy da jikoki 11 da tattaɓa kunna 14. Cikin wata sanarwa da cibiyar ta kata ta fitar, tsohon shugaba Jimmy Carter ya bayyana marigayar mai ɗakin nashi a matsayin rabin jikin shi da ta kasance jigo a dukkan nasarorin da ya samu a rayuwa. A jiya Lahadi ne aka bayyana rasuwar shugaban wata fitacciyar kafar yada labarai a Gaza da wasu 'yan jarida biyu a ƙarshen makon nan yayin ci gaba da yakin da Isra'ila ke yi a yankin, cewar iyalai da 'yan uwan mamatan, baya ga wasu gwamman 'yan jaridan da yakin na tsawon makonni 6 ya laƙuma rayukansu a yankin. Wani kwamiti mai kare rayukan 'yan jarida mai zama wato mai mazauni a birnin New York na Amurka CPI ya ce mutuwar 'yan jaridun a ƙarshen mako shi ya kai yawan 'yan jaridun da suka rasa ransu da ma'aikatan yaɗa labarai ya zuwa 48 da kwamitin ya tabbatar da mutuwarsu a yankin tun ranar 7 ga watan Oktoba da ya gabata, inda Hamas ta yi diran mikiya a kan Isra'ilan ta kai mata hari a yayin da kuma yakin da Isra'ilan ta kaddamar a bayan haka. Kwamitin na CPI wanda ke da daftarin da ke kunshe da yawan 'yan jaridu da suka rasa rayukansu daga ɓangarorin biyu a yakin, duk da dai ya fi yawa ne a ɓangaren Gaza, ya buƙaci kowane ɓangare da ya tabbatar da tantance kowane rai da aka rasa. Kwamitin ya ce jerin adadin 'yan jaridun da suka rasa ransu da ke hannunsu ya kunshi 'yan jarida 47 Falastinawa, sai 4 daga ɓangaren Isra'ila da 1 daga Lebanon. Kafar yada labaran Iran ta ruwaito a jiya Lahadi cewa babban jagoran musuluncin ƙasar Iran shugaba Ayatollah Ali Khamenei ya roƙi ƙasashen musulmi da ke da wata alaƙar siyasa da Isra'ila da aƙalla su yanke wannan alaƙar ko da na ɗan lokaci ne, makonni bayan kiran da ya yi wa ƙasashen musulmin na su zargawa Isra'ilan takunkumai akan mai da kayan abinci. ya ce wasu shugabannin kasashen musulunci sun yi Allah waje da laifukan da Isra'ila ke aikatawa a gaban majalisunsu yayin da wasu ba su yi hakan ba. Kamene ya ce ba za a amince da hakan ba, ya kuma ƙara jaddada cewa babban aikin da ke gaban gwamnatocin kasashen musulmi shine na yanke Isra'ila daga samun makamashi da sauran kayayyaki. Kamene ya ƙara da cewa kamata ya yi gwamnatocin musulmi su yanke duk wata alaƙar siyasa da Isra'ila ko da na ɗan lokaci ne. A yayin wani taron haɗin gwiwa da aka gudanar tsakanin ƙungiyar haɗin kan musulmi da ƙungiyar ƙasashen Laraba a birnin Riyadh ta Saudi Arabia a ranar 11 ga watan nan na Nuwamba, ƙasashen musulmin ba su amince su ƙaƙaba wa Isra'ila takunkumai ba, kamar yadda shugaban Iran Ibrahim Raisi ya nema. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba, Hawa Sharif za ta kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba rahotonmu na farko. Kotun ɗaukaka ƙara da ke zama a Abuja ta umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa, wato INEC, da ta karɓe takardar shaidar samun nasarar zaɓe daga hannun gwamnan jihar Plateau Kalem Mutuwan na jam'iyyar PDP, ta miƙa wa Nentawe Yalwada na jam'iyyar APC, lamarin da ya sa tuni gwamnan ya umarci lauyoyinsa su garzaya kotun koli. Daga jos ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana.
Kotun ta ce ta kori gwamnan na jihar Plateau ne bayan ta yi nazari kan hujjojin da Nentawe Yalwada da ya gabatar a gabanta. Tun farko dai gwamna Caleb Mutfang ya tsallake kotun sauraron kararrakin zaɓe a jihar Plateau, inda kotun ta tabbatar da shi a matsayin wanda ya ci zaɓe kafin Nentawe Yalwada ya ɗaukaka ƙara. Kakakin majalisar yakin neman zaɓe na Nentawe Yalwada, Shitu Ba Mai Yi, ya ce kotu ta yi daidai.
Kotun ɗaukaka ƙara, wato Court of Appeal, ta duba abin da ya faru a wannan kotun na ƙasa tribunal kenan. Ba su yi ma APC da Dr. Nentawe adalci ba, don haka suka ce wanda ya ci zaɓe, wanda ya kamata a bashi certificate shi ne Dr. Nentawe Yalwada. Kuma an ba ma INEC umarni cewa su karɓi su kwace certificate nan na Caleb Mutfang su ba ma Dr. Nentawe Yalwada.
To a matsayinku na jami'ar APC, ya kuka ji da wannan sakamako?
Gaskiya Zainab, wannan bai ba mu mamaki ba.
To da yake yawanci idan aka samu irin wannan hukunci akan ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli, kuna da tabbacin cewa can kotun koli ba za ku samu tangarɗa ba?
Zainab, yanzu ma muna so su wuce, muna jiran su a wuri. Insha Allah zai mu yi nasara, mu yi addu'a, mu sa shi Nentawe addu'a, mu sa Allah ya sa shi ne mafi alheri ma mutanen Plateau gabaki ɗaya.
A gefe guda kuwa, da na tuntuɓi kakakin jam'iyyar PDP a jihar Plateau Mr. John Akans cewa ya yi ba zai ce komai kan batun ba har sai sun tattauna da lauyoyinsu kafin su gabatar da sakonsu ga manema labarai.
Sunana Sadisu Ibrahim Jaji daga Wasai.
PDP ta yi Congress, na farkon Congress inda ta yi shi ne wannan local gwamnan biyar ne kadai suka participate, saura ba su participate ba. Sai ta zo ta sake dawowa ta sake yin Congress, wanda duka local gwamnan din nan ni ma ina cikin delegate wanda suka participate a cikin wannan Congress. Laifi na INEC ne da bata iya reporting da kotu lallai cewa PDP ta sake yin Congress ba.
Shima Alhaji Sale Zazzaga, ɗan jam'iyyar APC a jihar Plateau, ya ce jama'a su kwantar da hankulansu.
Wannan hukunci ya yi ma al'ummar jihar Plateau daɗi, saboda dama abinda suke tsammani ne kotu ta yanke, saboda ba abinda mutanen jihar Plateau suke nema sai zaman lafiya. Ba abinda za mu ce sai dai mu ce mun gode, saboda mun bi hakoki, mun karɓo abinda yake na jihar Plateau. Duk wannan abu ana yi ne domin ci gaban jihar Plateau.
A baya kotun ɗaukaka ƙarar ta kori sanatoci da 'yan majalisun tarayya da suka ci zaɓe a ƙarƙashin jam'iyyar PDP a jihar ta Plateau, yayin da ta umarci a sake gudanar da zaɓen kujerar sanata guda da ɗan majalisar wakilai guda ɗaya. Kotun za ta ci gaba da sauraron ƙararraki na 'yan majalisar dokoki da aka shigar a gabanta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
A yayin da Isra'ila ke shirin ƙara faɗaɗa kai hare-haren soji a Gaza, Bafalastine Maharus na Saran Lamin shekaru 80 a duniya ya bayyana al'ajabin ko akwai wani wuri da zai saura na samun mafaka a yankin mai kama da akurki da tuni aka baje shi ya zama fili. Na Saran Lana da shekaru 5 ne a duniya lokacin da aka tilastawa iyayen shi arcewa daga garinsu na Bashiba zuwa Gaza yayin bala'in Nakba, kamar yadda ake kiran shi da harshen Larabci, da Falastina suka gani a lokacin da aka kirkiri ƙasar Isra'ila a shekarar 1948. Nasrallah ya bayyana mafarkin da yake da shi na ganin ya koma gidansu da ya baro tun yana ƙarami, mafarkin da ya ce na da kamar wuya a yanzu a yanayin irin barin wuta da Isra'ila ke yi a yankin. Isra'ila da ya tashi alwashin sai ta ga bayan Hamas wadda ke da iko da Gaza, bayan da dakarun kungiyar suka jiranma Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane yawancin su farar hula kusan 1,200. Hukumomin kasar Ukraine sun bayyana cewa kimanin motocin dakon kayan Ukraine 3,000 ne suka makale akan iyakar kasar da Poland sakamakon datse hanyar da takwarorinsu na kasar Poland din suka yi. A farkon watan nan ne direbobin manyan motocin daukar kaya na kasar Poland suka datse hanyoyi da ke kan iyakoki uku da kasar ta Ukraine a matsayin bore kan abin da suka bayyana da halin ko in kula daga gwamnati na kin daukar mataki kan korafinsu na yadda baki ke kwace musu a yi. Jami'an Ukraine sun bayyana a makon jiya cewa Kyiv da Warsaw sun gaza cimma wata yarjejeniya da za ta kawo ga ƙarshen boren.
Gaida Hawa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a ci gaba da kasancewar iyakokin Najeriya da Jamhuriyar Nijar a rufe saboda takunkumin kungiyar ECOWAS na iya ƙara haifar da mummunar illa ga tattalin arzikin Najeriya, musamman ma na arewa maso yammacin ƙasar, a cewar masu sharhi. Najeriya ta rufe kan iyakarta ta ne bayan takunkumin da kungiyar ECOWAS ta saka wa Jamhuriyar ta Nijar bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Yulin da ya gabata. A halin yanzu akwai manyan motoci makare da kaya a wasu iyakokin kasashen biyu waɗanda suke rufe tun bayan da aka kakaba waɗannan takunkumi. Daga Kebbi, Muhammad Nasiru ya koma da wannan rahoto.
Yayin da takunkumin da kungiyar rayar tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS ta kakaba wa Jamhuriyar Nijar ke ci gaba da wanzuwa, gwamnatin Najeriya har yanzu bata karba kiraye-kirayen da 'yan kasuwa suka jima suna yi mata ba na ta duba yiwuwar buɗe iyakokinta da Jamhuriyar Nijar saboda amfanin da ke tattare da yin hakan wajen ƙara haɓaka kasuwanci musamman a arewacin Najeriya. Iyakar shigowa Najeriya daga Nijar ta Lolo da ke jihar Kebbi a arewa maso yammacin Najeriya ta kasance ɗaya daga cikin iyakokin da yanzu haka akwai manyan motoci makare da kaya waɗanda rufe iyakokin ya rutsa da su, kuma har yanzu direbobi da sauran ma'aikatan motocin suna nan suna jiran tsammanin lokacin da ba su da tabbas a kansa, wato lokacin da za a buɗe iyakokin su samu su wuce. Umar Yusuf direban tirela ne da ya fito daga Nijar rufe iyakar ta rutsa da shi a iyakar ta Lolo.
Mura da ake liƙe bodan na ayo muka zo, ga mu baki da hanci, mu ban wuce gida ba, mu ban mu zo ba, aka samu muka samu hanya muka huce.
Shi ma Ali Abu direba ne da matsalar ta shafa.
Babu abinci, babu ma ruwa, ga soboro. Don Allah sai yana roƙo ne gwamnati su samu su bude hanya.
Masu ruwa da tsaki ga harkar hulɗaya tsakanin Najeriya da ƙasashen ƙetare na ganin cigaba da kasancewar iyakokin a rufe, cigaba da gurgunta tattalin arzikin arewacin Najeriya ne da ma Najeriya baki ɗaya, da kuma ƙara gurgunta hulɗaya ta mutanen ƙasashen biyu. Shugaban kungiyar masu fiton kaya na arewa maso yammacin Najeriya Aminu Dan Iya ya jaddada kira ga gwamnatin Najeriya.
Gwamnatin tarayya kiran da muke gare ta, ai gwamnati ce wadda ta zo bisa ga zuma adalci a ƙasa, za ta taimaka ta dubi yanayin da 'yan arewa suke ciki da kuma halin rayuwa na mutane a yau, ta ba da dama a biya harajin gwamnati kayayyakin da su shige cikin ƙasa ba tare da ɓata lokaci ba. Shi yasa muka tura wakilai a Abuja domin su wakilce mu, kuma su tabbatar da duk wani abu za su shi mai yiwuwa ba tare da rayuka sun kai ga ɓaci.
Su ma masu kasuwanci da mal'ummomin da ke zaune a kan iyakokin Najeriya da Jamhuriyar Nijar har yanzu ba su yi ƙasa a guya ba ga fatar da suke da ita daga nan lokacin da za a buɗe iyakokin.
Sunana Alhaji Usman. Hakikanin gaskiya sai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya yanzu muna cikin wani yanayi na matsaki kasuwanci ya tabarbare gaba dai ba a shiga ba a hita Najeriya ba ta sai da Niger ba ta sai da Najeriya da haka muna fata
sunana Muktar Tuku Abdulrahman Turo mai Lilla inda muhiyar kasuwancin mu da Niger ne muke kuma muna fata Allah sa bude bududin nan guda biyu saboda bude bududin nan nan jama'a muke samu hanya abin da sun kace kaga an dan buda su kuma an ka samu zaman lafiya kaga alhamdulillah
iyakokin Najeriya da jamhuriyar Niger a can baya sun kasance wuraren da ake hada-hadar kasuwanci shigowa da kuma fitar da kayayyaki da samar da ayyukan yi ga 'yan ƙasa amma tun lokacin da aka rufe iyakokin lamarin ya sauya kuma ba wanda zai ce ga lokacin da za a bude su Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya
kuma da Allah gaida Muhammad Nasir yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum. Masu rawo barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take hakkin dan Adam. A yau shirin zai daura kan batun mutura matashin nan na Bauchi da jami'an tsaro suka lakada masa dukan kawoka. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Shirin da yana Bauchi dan ban mutuwar matashi mai sana'ar sayar da dabbobi mai suna Abdina Aminu wanda idan wata kila mai sauraro na biye da shirin da ya gabata aka ji daga bakin wanda ya sha da kyar kuma ya tsira da kafa daya a kari tare da raunuka a jikinsa tun farko dai an kama wasu yara ne kanana masu shekaru 14 bayan da wata mata mai suna Zainab Dahir mai shekaru 35 ta yi korafin an sace mata rago Sanadiyar kama yaran ta kai ga zargin Abdina da abokinsa Ibrahim da sayan kayan sata ko a ce suna da hannu wajen satar ragon hakan yasa ɗan kato da gora suka kama Abdina da Ibrahim tare da lakada musu duka har suka kare Ibrahim daga nan suka dauke su zuwa ofishin ɗan sanda da ke dutsen Tanshi inda a can kuma a hannun DPO Awali Ilu aka ci gaba da azabtar da su Abu ɗaya da ya fallasa wannan badakala har aka fara daukan batun da muhimmanci shine shigar hukumar kare haƙƙin bil'adama cikin maganar. Barista Zubairu Zaranda na hukumar kare haƙƙin ɗan Adam ta ƙasa a Bauchi ya ce za su ci gaba da bin batun kisan gillar da kuma raunata Ibrahim Aminu da aka yi.
Suna barista Zakariya Zubairu Zaranda ne senior legal officer ne na National Human Rights Commission da ƙasa da ke ofisa jihar Bauchi. Shi wanda ya rasu mai suna Abdina Aminu da wasu mutane suka taho nan office wanda ya zo a tube a jirkice da duka raunuka a bayansa alaman duka da cikinsa haka duka akwai alaman duka da wani wurin mara kaman kona ne amma duka ne saboda yanayin fatansa duk ya kumbura da ya zo suka zo a irin keke wanda ake cewa a daidai jasahu suka tsaya a gaban office wanda aka kira ne aka ce ba zai iya fitowa ba na fito da kaina na ganshi sai na ce masa a'a gaskiya ya kamata dole mu shiga cikin office inda zai iya dan tallafawa ya tallafa ya aka dan ta tallafo shi ya shigo handa hannu da dauke hotunan raunukansa a tambaye shi aka yi haka yace eh vigilante su suka kama su wasu suna hunters ran mafarauta yake fada yace su suka kama su wanda dole shi idan batinin sa ma aka yi yaje amma suka dan kama kaje suka dan tone su da cewa wai wasu yara masu shekara guda 13 zuwa 14 sun ce su suke sayar masa da akuya wanda shi kuma yace mana bai ma san wa'innan yaran ba so sun fara dan tuhuman sa anan daga wurin kuma sai aka dauke shi sai aka kai su CID da shi da wani wanda ake ce Madogo wanda su hunter sun suka karya shi hunter sun suka karya doko kuma sun fara dukan sa to amma daga wurin sai aka dauke su sai zuwa CID daga CID kuma sai aka sai CID suke karban su daga nan kuma sai suka wuce suka tafi Dutsen Tanshi police station daga nan tafi Dutsen Tanshi police station sai aka karbe su daga nan kuma shine yanda sai ya fada mana kan cewa shi DPO da wasu mai suna Abdullahi da wani Musa nan kuma aka suka tube su tsirara lokacin su biyu ne daga baya kuma na ukun su aka kawo shi mai suna Muhammad Dan Kaka inda aka aje su a gaban flow a bakin nan station din kenan da aka ci gaba da dukan su sai Abdina Aminu wanda ya rasu din ya tabbatar mana da cewa dani ya faɗa mun kan cewa DPO ya daddake shi saboda ya je kotu yake ya amsa daga wurin ya sa bayan duk da an ba da violence aka sai ya sa suka dawo nan police station na dusan can shi inda ya ci gaba da azabtar da su inda daga baya kuma wanda zai rasu ma na je asibiti wanda aka shi asibiti da na gan shi an saka masa wannan oxygen din da sauransu wanda daga baya kuma kaman bayan na baro da minti 30 aka ce ya rasu.
To Allah ya ji kansa ya sa ya huta. A cigaba da binciken musabbabin mutuwarsa, Barasa Sariya Sali ta kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Bauchi ta ce sun amince a tono gawar Abudina don ƴan sanda su tabbatar da cewa raunukan da aka yi masa ne suka yi sanadiyar mutuwarsa.
Sunana Sadiya Sale, ni ce Vice Chairman na Nigerian Bar Association Bauchi Chapter, sannan ni ce kuma Chairman Human Rights Committee. Muka je muka ga CP din ma da kanmu. Mun fara mun ga AC, mun ga DCP, sannan mun ga duka groups din. So daga farko da muka je sai suka ce watan su familyin basu ba su haɗin kai ba saboda ba su ɗauki statement ɗinsu ba, da baki ɗaya so ba san me ke faruwa ba, in ji su police ɗin kenan. Sai na ce to ai ba za su ba ku ba saboda suna jin tsoro ne saboda abin da ya samu ƴan uwansu da wanda ya rasu da kuma waɗanda suka ji rauni ɗin. To shine sai suka ce mana to da Allah yanzu mu taimake su, su gaskiya babu wani abin da za su ɓoye kuma they are ready to cooperate with us. So ba wani abin ɓoye amma mu yi ƙoƙari mu kawo musu family ɗin nan. Muka ce to shikenan, muka je muka yi magana amfani, muka je da NBA boss, muka shiga muka ɗauko waɗanda za su iya zuwa, tunda shi dogo yana fama da ƙafa, muka ɗauko wanda za su iya zuwa da iyayen, muka zo a gabanmu aka ɗauki statement saboda makar ya zama to sun ji tsoro ko wani abu. Daga baya kuma muka je muka sake ɗaukan wasu police officers ɗin da IPO sun suka je har gidan dogo da matan shi ma rigayi aka ɗauki statement ɗinsu. To daga baya akwai ƴan Prohan, because abin ya fara daga ƴan Hunters Association ne Prohan ɗin nan, daga wajensa abin ya fara, yawwa. To daga baya mun koma ƴan CID ɗin suka ba mu haɗin kai, aka kira conference, aka kira mana ƴan Prohan ɗin, muka yi interview su ma da su, suka faɗi su ma nasu side ɗin. To daga baya muka ga Commissioner of Police ya ce mana lalle ya ji wannan labarin yana kuma bincike a kai, kuma we should be rest assured cewa duk wanda ya sama shi wantin daga DPO ɗin har Prohan har duk wanda ya same su involved ba zai bar wani stone unturned ba. Ya ce to mu yi haƙuri, yana bin abin, ana kan bincike, yana daidai wajen police. Because abin da ma ya ɗan bamu mamaki shine an kai su court kuma har an yi convicting ɗinsu, wata an yanke musu hukunci. Kuma sannan a cikinsa shi ma rigayi abin da ya sa nashi ya bamu tausayi shine shi bai ma yi admitting to cewa ya yi wannan abin ba, har ya mutu yana kan bakan shi cewa shi bai yadda ya yi sata ba, kuma bayi da confessional statement a wajensu police. To kuma suka kalle da su dogo, according to them shine su a dukan da suka sha ya sa suka yi confessing. Amma in any case a Sharia court yanda aka kai su an yi convicting su har sun biya kuɗin wannan akuya ko rago ɗin ne, so kaga ya kamata case ya ƙare ai kenan. To amma daga Sharia court sai ya zamanto bayan an sallame su an yi convicting sun biya waɗannan kuɗaɗen, sai aka sake komar da su police station according to them wajen DPO ɗin. So su haka suka faɗa cewa ba a bar sun tafi ba, kaga ai ko a Sharia ne idan har aka shiga kotu aka riga da aka yi arraign ɗinka, aka yi convicting ɗinka, ka riga da ka biya kuɗi ko duk abin da za ka yi imprison inmate, to ai Sharia ya riga da ya ƙare kenan, ba za a sake komawa da kai kuma wajen police ba gaskiya.
Shi Abudina ya mutu ne a asibiti.
Eh, haka ne.
Kuna da takardar da ke bada bayanin ga dalilin da ya sa ya mutu?
Eh, muna da takardar, akwai muna da takardar da suka bamu, kuma su ma policen sun nemi izinin cewa mu yi magana wa familyin idan za a iya exhuming body ɗin sai a yi autopsy. Ban san yadda ake kira da Hausa ba, yawa za a yi exhuming sai a yi autopsy a bincika su ga cause of death ɗin according to them. Eh, muka ce amma kuma gashi nan su sun rubuta, muna da medical reports ɗin, muna da death certificate, muna da medical reports ɗin da wanda suka gan su kuma a teaching hospital ne. So kaga it's a reliable place, ba yanda za a je a yi fabricating ba ne ko kuma wani abu. Sun ce akwai body injuries, sannan kuma akwai excessive bleeding, sannan he lost a lot of blood, sannan kuma akwai bodily injuries, sannan kuma akwai broken ribs da sauransu dai. Statement ɗin sun da yawa dai da medical terms ɗin su ɗin, amma akwai wanda in simple English terms that are understandable.
To ku yanzu ina ne kuka tsaya akan wannan al'amari naku?
Eh, yanzu yanda muka tsaya watan shine mu mun ga sifin, kuma gaskiya sun yi assuring ɗinmu saboda gaskiya su police sun ba mu cooperation, because sun da muka je haka suka buɗe mana conference hall ɗin, aka zauna aka kira ƴan Prohan, aka kira waye ɗin sifin ma a ranar baya nan, ya kira a waya ya ce lalle a bar mu mu zo mu yi interview ɗinmu, sannan DCP kuma da CAC duka su taimake mu. So kafin muka je muka gan shi last week, so mun gan shi ya assuring ɗinmu, ya ce shi ba wanda yake wasa ba ne da aiki, kuma he's going to assure us cewa har yanzu suna investigation, kuma idan har suka samu anybody wanting cikin wannan abun shi yana sanya a shawon din mu ko nashi ne ko ba nashi ba ko police ne dan uwan ko prohan ne so za su prosecute wannan mutumin so ba za su bar anything left unturned ba kaga bincike nasu ne so ba yanda za a mu shiga cikin bincike tunda su ne officials din kuma su ne police din kaga dole mu kyale su su yi bincike tukunna idan suka yi bincike za su tura mana da case diary din yanzu kamar ni ina Ministry of Justice ne so kaga dama su ne suka tura mana da case diaries for prosecution kenan so idan suka tura mana da case diary sai mu ga a ciki su wanne ne tunda duka mu mun yi iyaka kokarin mu na bincike din mun kai musu mutanen da basu zo ba mun nemi calmness mun ce da Allah sai hakuri because za su fita su yi protesting ana ta zage-zage muka ce ai hakuri haka shari'a yake da doka ba kar a garin haka aje a karya doka so yanzu mu muna son mu ba su nasa tunda commissioner of police din yayi assuring din mu cewa they are going to do all they can so yanzu muna son mu gani ne at the end of investigation din su waye ne suka samu za a yi prosecuting din DPO ne da Prohan DPO din ne shi kada ya Prohan din ne a su waye ne involved a cikin wannan duka din tunda muna da overwhelming evidence cewa lalle an yi duka da har yayi leading to wannan death din
masu raro kamar da yadda masu aikin kare haƙƙin bil'adama ba sa rufe ido har sai an ba haƙƙin wanda ake zargin an zalunta shirin ciki da gaskiya ma zai ci gaba da saka ido dan tabbatar da ganin an yi adalci sai aka kasance da mu mako mai zuwa dan jin wani sabon shirin idan Allah ya kai mu yanzu kan amadadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Abdulwahab Muhammad da Nasir Adam Elkaya ni Sarfi Hashim Gumul ke cewa mu kasance lafiya
tuma da Allah yanzu kuma ga wannan sakon
lalle a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya fabata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai dan hazo mai dan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar ai wata-wata a aika da tambayoyi ga filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta Hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar Asabar alasa mu dace
to kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice
Cibiyar Carter da ke Amurka ta sanar da rasuwar uwar gidan tsohon shugaban Amurka Rosalynn Carter a gidanta da ke Plains a Georgia a jiya Lahadi tana da shekaru 96 a duniya. Tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter mai shekaru 99 a duniya ya auri Rosalynn Carter shekaru 77 da suka shige. Rosalynn Carter ta mutu ta bar ƴaƴanta Jack, Chief, Jeff da Amy da jikoki 11 da tattaɓa kunne 14. A jiya Lahadi ne aka bayyana rasuwar shugaban wata fitacciyar kafa yaɗa labarai a Gaza da wasu 'yan jarida biyu a ƙarshen makon nan yayin ci gaba da yakin da Isra'ilan ke yi a yankin cewar iyalai da 'yan uwan mamatan baya ga wasu gwamman 'yan jarida da yakin na tsawon makonni 6 ya lakuma rayukansu a yakin. Wani kwamiti mai kare rayuwar 'yan jarida mai mazauni a birnin New York na Amurka CPI ya ce mutuwar 'yan jaridun a ƙarshen mako shi ya kai yawan 'yan jaridu da sauran ma'aikatan yaɗa labarai da suka rasa ransu zuwa 48 da kwamitin ya tabbatar da mutuwarsu a yankin tun ranar 7 ga watan Oktoba da ya gabata lokacin da Hamas ta yi da ramikiya ta kai hari ga Isra'ila da yakin da Isra'ilan ta kaddamar sakamakon hakan. Kafar yaɗa labaran Iran ta rawaito a jiya Lahadi cewa babban jagoran musuluncin ƙasar Iran shugaba Ayatollah Ali Khamenei ya roƙi ƙasashen musulmi da ke da wata alaƙar siyasa da Isra'ila da aƙalla su yanke na ɗan wani lokaci makonni bayan kiran da ya yi wa ƙasashen musulmin na su zargawa Isra'ila takunkumai akan mai da kayan abinci. Ya ce wasu shugabannin kasashen musulunci sun yi Allah waje da laifukan da Isra'ila ke aikatawa a gaban majalisunsu yayin da wasu ba su yi hakan ba. Khamenei ya ce ba za a amince da haka ba. Ya kuma ƙara jaddada cewa babban aikin da ke gaban gwamnatocin kasashen musulmi shine na yanke Isra'ila daga samun makamashi da sauran kayayyaki.
To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi da musakkada domin sabon shirin wato karfe 7 kenan agogon Ghana. Kada manta duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafin mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ba waɗanda suka gabata. Kazalika za a yi leƙawa shafukanmu na Facebook, X, wato Twitter a da, da Instagram da ma YouTube domin samun labarai da dumudumunsu. Yanzu kan a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatarwa da Dadi Balawe da ya haɗa mana shirin sai injiniyanmu Nelson, ni Muhammad Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.